أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمين مناوجونا في سواة مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki a farko da ƙarshe lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un godiya a gare shi a ko ina da ko yaushe wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuhimu muna yabo da godiya da jinjinawa gare shi saboda ni'imar da ya mana ta tsawon kwana har ya zama na mun halarci wannan shekara ta 1440 tun bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina kuma muka samu halartar watan Ramadan na wannan shekara yau shi ne 1 ga watan Ramadan na shekara ta 1440 wanda kuma shine 6 ga watan Mayu na shekara ta 2019 a bidayar miladiya daga masallacin jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi Allah ya ji kan da Abubakar Tafawa Balewa muke gabatar da karatun Al-Qur'ani mai girma tare da tafsirin sa na wannan shekara muna farawa da yin addu'a ga Ubangijinmu madaukakin sarki muna neman datarwa daga gare shi muna neman shiryarwa daga gare shi muna neman tawfiki daga gare shi له الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن منعين ثلاثي دا سلامة دا نمان أمينشن الله دا سيرانسا دا شغبامو النبي محمد صلى الله عليه وسلم منعكم ين أدواء الخير ودوكم مغبا تمو لقري تندق كان صحبي هرزوا تابعي هرزوا من يمن يمع لمن دا سوك غبا تمو هرزوا إيا يمو هرزوا ينقوامو هرزوا دوكم wanda yake bawan Allah ne ko a sama yake ko a ƙasa Allah ubangiji ya kare yarda da aminci da gafara ga dukkan bayin Allah musulmi a ko ina suke kuma a ko yaushe suke kamar yadda kuma muke yin addu'a ta alkhairi ga dukkan wanda yake da hannu wajen taimakawa domin ganin nasarar wannan karatu da muke yi shekara bayan shekara lokaci bayan lokaci na shekaru da dama mun fara karatun alqur'ani tiryan a wannan tsari na tafsirul mawdu'i tun daga farkon alqur'ani har zuwa yanzu da zamu yi karatu a cikin suratul tauba ko kuma suratul bara'a a wannan tsari da muke yi na karatu kowa ya sani cewa ba zai yi ba zai kuma samu nasara ba face da gudumawa da tallafi daga mutane daban-daban na farko shine ku da kanku da kuke zama ku saurari wannan karatun wanda shi ke ƙara ƙwarin gwiwa ga shi wanda zai karantar muna yin addu'a duk waɗanda suke halarta Allah ubangiji ya tara mu a cikin lada da kuma albarkar alqur'ani sannan waɗanda kuma suke taimakawa da ƙarfin su ko da dukiyarsu wajen ganin wato wannan karatun an samu damar har hada shi da watsa shi ta yanda waɗansu za su amfana da kan masu recording ko na audio ko na video zuwa kan waɗanda suke shirya wurin da muke yin wannan karatun zuwa waɗanda suke watsa shi zuwa wato jagorori da suke jagorancin harkar karatun wato musamman ita majalisar shura ta ma'aikatan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi ƙarƙashin shugabancin Dr. Muhammad S. Adamu da kuma wato masu tallafa masa da kuma wato jagorancin ita jami'ar gaba ɗaya management ɗinta ƙarƙashin jagorancin sabon shugabanta Professor Abdulaziz Muhammad da kuma dukkan waɗanda suke tallafawa wajen ganin wannan karatun ya samu isa ga waɗanda ba sa nan musamman kuma waɗanda suke ɗaukar nauyinsa gwamnatin jihar Bauchi tasha ba da tallafi wajen daukan nauyin watsa wannan karatun a kafafen watsa labarai tun a baya haka kuma ake tsammani a bana ma muna fatar alkhairi da yin addu'ar alkhairi ga gwamnatin Bauchi mai barin gado Muhammad Abdullahi Abubakar da kuma gwamnatin Bauchi Sabo mai zuwa wato auren Bauchi a Alhaji Bala Muhammad wanda shi ya dauki nauyin sawa a gidan talabijin na NTA kamar yadda yau aka sanar da ni duka muna musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi sannan da kuma dukkan waɗanda suke wato sauraron wannan karatun a ko ina suke wato waɗanda suke bin sa musamman ta hanyar live stream a bangarori daban-daban na duniya waɗanda a yanzu haka suke sauraron mu muna yin addu'a gaba ɗayan mu Allah ubangiji ya sa alqur'ani ya zama mai ceto a gare mu bana ma kamar yadda muka saba za mu yi karatun nan tare da tallafin mai jan karatu wato Al-Hafiz Aliyu Abdulrahman tare da kuma daga baya idan ɗalibinsa ya zo Abdulrahim shi kuma sai ya karɓa insha Allah muna fata Allah ubangiji ya mana muwafaka gaba ɗaya yanzu shugaban alarammomi zai kutsa da mu cikin wannan sura da za mu fara ita ce suratu bara'a muna fata Allah ubangiji ya albarkace mu da albarkar wannan sura me yake cewa a farko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم
نعم
إلى الذين عاهدتم من المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bara'atun min Allah wa rasulihi haka kuka ji alaramma ya karanta bayan yayi isti'aza bai yi bismillah ba kamar yadda kuka saba ji sai ya fara karanta surar kamar yadda Allah ya fara ta da bara'atun min Allah wa rasulihi me yasa ga dalili anan wannan sura sunanta suratu bara'a amma tana da sunaye daban-daban wanda duk aka nakalto ko dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta ko sahabbai sun kira ta ko kuma an samu ya shahara magabata suna kiranta da sunan ana kiranta suratu bara'a wanda aka ciro shi daga farkon surar da aka ce bara'atun min Allah ana kiranta suratu tauba saboda abin da ke ciki na bayani akan karban tuban da Allah madaukakin sarki yayi na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma waɗannan mutanen guda uku laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar da kuma wa ala al-thalathati alladhina kullihu sai aka samu ta suna suratu tauba tana da kuma waɗansu sunayen da suke da alaka da waɗansu abubuwa da suke cikin ta kamar tonon silili da tarika yi akan munafikai sai ana kiranta suratul fadiha kamar bayani akan azaba da kuma wato nuna tsanani akan kafirai da mushrikai ana kiranta suratul adab ana kiranta suratul munaththira ana kiranta suratul musira ana kiranta suratul mudammima ana kuma kiranta suratul mukashfisha duk waɗannan sunaye ne da aka rada wannan sura waɗanda aka samu daga sahabbai ko kuma daga tabi'ai suna kiranta da shi saboda bambanta ta da kuma mawdu'in da ke cikin ta daga sauran surori na alqur'ani wannan sura a cikin surorin alqur'ani in ka bude alqur'ani daga farko ita ce ta tara a cikin jerin surori bayan suratul fatiha suratul ali imran suratul nisa suratul al-ma'ida suratul an'am suratul araf suratul anfal har za ka zo kan wannan sura suratul tauba ita ce ta tara amma baya nufin a wajen saukar da alqur'ani ita ce ta tara a'a ita ce ma ta ƙarshe a cikin surorin alqur'ani idan dai a saukar da sura ne ka cokan a cikin alqur'ani to ita ce ta zo ta ƙarshe in ji jumhurin malaman tafsirin alqur'ani wannan sura a cikin hidayar wato qira'ar da muke amfani da ita anan qira'ar Asim riwayar Haf ibn Abi Najud al-Kufi wato abin nan za ka ga wato ayoyi 129 ne amma kuma a kira'ar jumhur wanda ita ce kira'ar mutanen Madina da mutanen Sham da mutanen Basra su suna kirga ayoyi 130 ne. Wannan sura tana kunshe da kalmomi guda 2506, tana kuma kunshe da harufa guda 10873. Wannan sura dukkan malamai sun yi ittifaki cewa an saukar da ita ne a garin Madina, wato bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman ma tunda an ce ita ce surar da aka saukar ta karshe a Alkur'ani. Jumhurin malaman tafsiri sun ce ita ma an saukar da ita ne duf'atan wahida, a lokaci ɗaya aka saukar da ita tun daga farko har karshe, irin yadda aka yi wa suratul an'am. An rawaito daga wato Ibnu Abi Shayba. Ibnu Abi Shayba ne ya rawaito tare da Ibnu Abi Hatim a cikin tafsirinsa da waɗansunsu, cewa wato abin da ya faru wajen saukar da wannan sura shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tafiya zuwa yakin Tabuka. Da kuka sani, da yin tafiya ya dawo yana shirye-shiryen zai tafi aikin hajji a shekara ta 9, ya tafi ne a watan Rajab, ya dawo a Ramadan yana shirye-shiryen wato zai tafi aikin hajji a shekara. To amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'akari da cewa har yanzu akwai dattin mushrikai wanda ba a riga an wato tsaftace masallacin Allah mai alfarma ɗakin Ka'aba daga shi ba. Yana daga cikin hakan shine har yanzu mushrikai suna yin aikin hajji a wannan ɗakin Allah mai alfarma, kuma suna faɗan abubuwa na shirka, kuma akwai gumaka nasu na shirka har yanzu a masallacin Allah mai alfarma. Sannan yayi la'akari da cewa har yanzu akwai sauran ƙarfi a siyasance, akwai ƙarfi a zamantakewa, akwai ƙarfi a ɓangaren tsaro na mushrikai a wannan garin. Sannan kuma yayi la'akari da cewa waɗannan mutane har yanzu abubuwan da suke na jahiliya ba su daina ba, kamar zagaye ɗakin Ka'aba suna tsirara. Waɗannan abubuwa na ƙazanta da har yanzu ba a tsaftace ɗakin Ka'aba da shi ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar ba zai je aikin hajji ba har sai an gama tsaftace wurin. Da aka sai ya jinkirta har sai da ya je ya yi fathu Makka, aka tsaftace wurin kafin daga baya sai ya je aikin hajji a shekara ta 10. Amma a wannan shekarar ta 9 sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa Abubakar ya zama amirul hajji a tafi aikin hajji ƙarƙashin jagorancinsa. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Madina, ba zai je aikin hajji ba a wannan shekara saboda uzurorin da muka yi bayani. To lokacin an saukar masa da wannan sura bayan dawowarsa daga yakin Tabuka, sai ce wannan sura amfaninta shine abin da yake so a je azartar a Makka na daga tsaftace bautar Allah daga dukkan wani datti na bautar mushrikai, da kuma yin addini na gargajiya irin wanda ya saba da tauhidin Allah da kadaita shi a cikin bauta, wanda shine gadon Makka wanda Annabi Ibrahim alayhi salam ya kafa Makka, kuma ya azhar sashin gina ɗakin Ka'aba a kai, shine a tsarkake ɗakin Ka'aba daga bautar gunki. Amma mutane har yanzu ba su daina ba. Sannan akwai waɗansu laifuffuka kuma da suka yi bayan wannan shirkar da ke tsakaninsu da Allah. Sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu laifuffuka na ha'inci da ta'addanci, a yayin da bayan da aka yi wato sulhul Hudaybiya an rubuta alkawari na yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin musulmi ƙarƙashin jagorancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke zaune a Madina, da su Qurayshawan Makka waɗanda suke jagorantar kafirci da kafiran da suke shirka a Makka. Sai aka yi yarjejeniyar daga yanzu ba yaƙi har zuwa shekara 10, yarjejeniyar zaman lafiya. A cikin wannan yarjejeniya kowa ya sa hannu cewa ni ba zan tsokane ka ba ballantana mu yi faɗa, kai ma ba za ka tsokane ni ba ballantana mu yi faɗa. Amma duk wanda ya karya wannan alkawarin, to doka ta hau kansa, dole a yi taron dangi a lallasa shi. Kuma wannan alkawarin inda ya karya shi, to ya nuna cewa ya halatta jininsa da dukiyarsa kenan. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kullun sahabbai akan akula da wannan alkawari bin cewa da kafirai aka yi amma alkawari a musulunci innal ahda kana mas'ula lalle alkawari abun tambaya ne amma su kafirai bayan wannan alkawari sai suka warware nasu alkawari akwai wata kabila da ake ce mata kabilar Quza'a akwai kabila da ake ce kabilar Banu Bakar Banu Bakar suna cikin kabilun da suke da haɗin baki da haɗin gwiwa tsakanin su da Qurayshawan Makka don haka alkawarin nan na kada a yaƙi musulmi kuma a zauna lafiya da su su Banu Bakar suna ciki su kuma Banu Quza'a suna da alkawari tare da haɗin gwiwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa su ma ba musulmi bane amma akan za a zauna lafiya kuma ba za a yaƙi waɗancan ba amma suna ƙarƙashin wato tutar annabi sallallahu alaihi wasallama to sai aka samu hariya alkawari daga Banu Bakar suka kawo hari wa wannan Quza'a din saboda wata tsohuwar rigima da take tsakanin su suka kawo hari aka yi kashe-kashe aka zubar da jini wannan abun sai ya nuna karya alkawari ne na zaman lafiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da su Qurayshawan da Banu Bakar suke karkashin su me yasa ba ku ja musu kunne ku hana su zuwa yaki bayan mun ce za a zauna lafiya ba wannan karya alkawarin sai yasa Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wancan yarjejeniya ta shekara 10 ma a warware ta gaba daya a tashi daga zaman lafiya a koma state of emergency kuma a tashi daga maganar yarjejeniya domin waɗannan mutanen inda hum la aymana lahum duk alkawarin da aka yi da su ba za su cika ba an gwada ne dama a ga ko za su cika amma tunda sun gagara don haka lokaci yayi da za a zare takobi a yaki da su tunda ba zaman lafiyan suke so ba an fahimta ko shine sai Allah ya saukar da wannan sura mafi yawan abin da yake cikin wannan sura bayani ne wato na zamantakewa tsakanin society din musulmi da waɗanda ba musulmi ba don haka sai Allah madaukakin sarki bayan ya saukar aka tura Abubakar je aikin haji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Ali ibn Abi Talib shi kuma ya je tara mushrikai ya karanta musu waɗannan ayoyi na wannan sura saboda su ji da kansu cewa Allah ne yake a warware wannan alkawari kuma yanzu kan ba zaman lafiya suke so ba don haka ba zaman lafiya za a yi ba kuma tunda sun tsokana a yi fada to lokacin fada yayi shine yaje ya karanta musu ayoyi arba'in tun daga farkon bara'atun minallahi wa rasulihi har zuwa aya ta 40 illa tansuruhu faqad nasarahu Allah zuwa karshen aya wannan abun sai ya zama shine babudin wannan sura wannan dalilin shi yasa lokacin da Ali ibn Abi Talib yaje karanta ta tunda bayani ne akan za a yi declaring instead of emergency sannan a karanta musu riot act sannan a nuna musu cewa sun yi laifin da sun ja wa kansu sun tsokano wa kansu fadan da ba za su iya tarewa ba don haka an zo ba maganar bismillah a ciki domin in ka ji bismillah ai akwai maganar lutfi akwai maganar tausasawa akwai maganar sanyi-sanyi akwai maganar rahama da jin kai shi yasa ake ce bismillahir rahmanir rahim amma nan tunda an zare takobi an ce ba rahama ba jin kai ga duk wanda bai ji kan muminin Allah kuma ya nemi cewa sai ya ga bayan muminin Allah to su kuma ba za su tsaya a kace su ba dole su zare takobi don haka an je irin wannan ba maganar salama ba maganar aminci shi yasa kawai daga a'udhu billahi daga sunan shaytan minash shaytanir rajim sai bara'atun minallahi wa rasulihi jama'a an fahimta wannan shi yasa wannan sura ce kadai surar da ba a karanta mata bismillah shi yasa ka biya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim ba maganar a kira bismillahir rahmanir rahim saboda sanyi sanyi ne sai dai aje da zafi a fara da bara'atun minallahi wa rasulihi wannan shine dalili na farko daga cikin dalilai biyu da malamai suka ce yasa ba ta da bismillah wannan dalilin ne yasa Imam Shafi'i a cikin Shafi'iyya yace wa mahma tasliha aw bada'ta bara'atan li tanzili hadhihi sayfi nastabu bismillah yace tunda wannan sura ta sauka da takobi ne to duk lokacin da ka zo fara karanta ta ko ka hado ta wato da suratul anfal da take bayanta to ba maganar bismillah sai dai fata-fata kawai a shiga cikin sura ai kamar kai ne idan ranka ya baci mutum ya yi laifi kuma yana karkashin doka ya take dokan in ka zo magana zaka je ne straight to the point kawai zaka faɗi laifin da yayi ne sannan ka karanta masa hukunci ba maganar sanyi sanyi a ciki yo ka taba jin in mutum ya aikata laifi na hukuncin kisa kuma an yanke masa hukuncin kisa in alƙali ya zo karantawa ai ba maganar sanyi sanyi da lalama a ciki in ana maganar rubuta wani abu na alƙawari na cancanta na karinci na girmamawa shine ake farawa da bismillah amma magana ta bala'i to ba magana bismillah a ciki shi yasa kaji ba fara ta da bismillah dalili na biyu da ya jawo haka shine abunda Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i kuma Tirmidhi ya hasana hadisin wato al-Imam al-Hakim ma ya ruwaito kuma ya sahaha shi daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa yake cewa ya tambayi Usman ibn Affan wanda shine chairman din babban committee na rubuta al-Qur'ani a lokacin da yake khalifa ya kafa wani panel wanda suka rubuta wannan al-Qur'ani da yanzu muke karantawa aka tattara shi bayan lokacin Abubakar an tara shi a wuri guda Usman kuma yasa aka rubuta shi a cikin kundi guda aka jera shi a surorin da muke gani daga farkon suratul Fatiha har zuwa suratul Nas to aikin rubutun nan da aka yi shi Usman ibn Affan a matsayin sa na shine shugaba kuma commander in chief sai zama shine chairman secretary kuma shine Zaid ibn Thabit to lokacin da aka yi wannan aiki an gama sai shi Abdullahi ibn Abbas sai yace bari sai na tambayi Usman ibn Affan a matsayin ka na chairman din hada alqur'ani me yasa ba ku sa bismillah ba suratul tauba sai ce kaga bari ka ji dalili lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke umarnin masu rubuta wahayi su rubuta sha yake da mu ku dauki ayoyi kaza da kaza ku sa a cikin sura kaza ku dauki ayoyi kaza da kaza ku sa a cikin sura kaza yace to amma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a samu wadanda suka gama gane bambancin da ke tsakanin ayoyin suratul anfal da take makwabtaka da ayoyin suratul tauba don haka sai aka ce shin ganin cewa abubuwan da suke cikin suratul anfal na bayani akan yaki da zaman lafiya ci gaban su ne aka yi a suratul tauba da yanzu muka ji tunda irin su muka karanta ai a baya don haka tunda an ji iri daya kuma ba a gane yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake a raba ba da aka zo rubutawa ana gama inna allaha bi kulli shay'in alim sai aka tara kawo bara'atun minallah saboda waɗansu suna gani kamar ci gaba ne duka sura ɗaya ce waɗansu kuma suka ce a surori daban-daban ne wannan yasa da aka zo sai aka bar dan gap a tsakanin inna allaha bi kulli shay'in alim da kuma bara'atun wannan gap din ya sa waɗanda suke ganin idan dai sura ɗaya ce to bismillah babu a cikin su babu a tsakanin su don haka za su iya hada ta matsayin sura ɗaya waɗanda kuma suke gani sura biyu ce sai aka dan sa musu gaf don su gane an gama wannan surar an fara wata amma dai ba za a yi bismillah ba don ba a ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karanta ta da bismillah ba jama'a an fahimta in banda ita kowace sura za ta yi a alqur'ani sai ka fara da bismillah wala budda minha fittida'ika suratan siwaha kowace sura za ka yi sai ka fara da bismillah a cikin alqur'ani akwai surori 114 akwai kuma bismillah 114 amma kowace bismillah an dora ta a farkon surar ta ne da waɗansu malaman kira'a ke gani bismillah ita ce ayar farko a kowace sura waɗansu kuma ke ganin cewa a'a aya ce ne zaman kanta ba aya bace a cikin kowace sura an fahimta amma dai bismillah da ta zama madadin ta cikin suratul bara'a ta cikin wannan suratul tauba ita ce take cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai zama ita tana can amma ba a dora mata anan ba sai zama akwai bismillah 14 akwai 114 akwai kuma surori guda 114 a cikin wannan sura to wannan sura abinda take karantarwa wato wannan sura makaranta ce guda a gare mu a cikin wannan wata da zamu yi kokarin mu kammala ta gaba daya zamu shiga cikin bangarori daban-daban na ilimin zamani waɗanda wannan sura take karantar da mu wannan alqur'ani namu shiriya ce a gare mu akan al'amuran mu na duniya da al'amuran mu na addini don haka dukkan ilimomi da suke da alaka da zamani da muke karantawa wato muna samun tushen sa a cikin alqur'ani wadanne bangarori ne na ilimin zamani wannan sura ta tabo bangarorin nan sun hada da babban abin da wannan sura take kunshe da shi shine bayani akan tsarin law and society tsari wato bayani akan tsarin dokoki da kuma al'umar da dokar ke yin aiki akan su amma dokoki da suke da alaka da lokacin zaman lafiya da kuma lokacin zaman yaki waɗannan dokokin kuwa ana iya samun dokokin da suke da alaka da international law ana iya samun dokokin da suke da alaka da dokokin cikin gida wato dokoki na ƙasa da ƙasa na zamantakewa tsakanin wannan ƙasar da waccan ƙasar da kuma dokokin da suke da alaka da cikin gida yanda society zasu ra'ayi regulating din zaman mutane bisa ga doka da koda wannan surar manya-manyan abin da take karantarwa kenan dako akwai bangarori na international relations akwai bangarori na international law akwai bangarori na administration administrative policy akwai bangarori na bayani akan state of emergency akwai bangarori na wato social justice da bangarori na economic system da kuma wato bangarori na tsarin musulunci akan tsarin kalenda da tsarin da musulunci yake gudanar da wato alaka ta tsakanin yan cikin gida amma yan sadika noke munafukai kenan sannan da kuma alaka tsakanin musulunci da waɗansu mabiya wasu addinan wato alaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba suna zaune a wuri guda da kuma bayani akan falalolin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani akan yadda ake yin horo da discipline a irin tsari irin na zamantakewar shugabancin musulunci da tsari da bayani akan ilimi da kuma bayani akan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ita ne aka cika surar daga abinda zamu koya a cikin wannan surar zamu koyi wato zamu ji bayani tun daga farkon sura dangane da wato declaration of rights act wanda zamu zo mu ji bayani akan tsarin sa musulunci wanda shine farkon sura tun daga bara'atun minallahi wa rasuli ila alladhina ahadtum minal mushrikeen fasihu fil ardi 14 wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin har zuwa illa alladhina ahadtum minal mushrikeen thumma lam yanqusukum shay'an ولم يظاهروا عليكم عهدا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم سنزاموجي بياني دنگاني da dokoki irin na kasa da kasa musamman kuma wato treaties alqabura irin na wato yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin kasashe wanda zamu ci karkashin ayoyi da yawa ciki daga kan waɗannan ilal ladina ahadtu min almushrikeen thumma lam yanqusukum shay'an wa la yuzahiru alaykum ahadan fa'timu ilayhim 'ahdahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin zamu ji bayani dangane da yaki a musulunci da abinda ke jawa a yaki da kuma yanda mayakan musulunci Allah ya tsara musu wato yanda za su yi yaki da kuma su waye za su yaka cikin ayoyi irin su qatiluhum yu'adibuhum allahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin idan su ayoyin qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitaba hatta yu'tu al jizyata 'an yadin wa hum sadirun idan su ayoyin ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al kufari wal yajidu fikum lilza idan su ayoyin infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah sannan zamu ji ayoyin da suke bayani akan falalolin sojojin da suke yin yaki domin daukaka kalmar Allah sojojin da suke yin yaki na jihadi irin na tsari domin Allah irin falalolin su da Allah madaukakin sarki yace alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim zamu ji bayani a cikin wannan sura dangane da yanda Allah ya nuna yanda ake girmama wuraren ibada a musulunci da yanda ake tsaftace su daga mutane masu kazanta ya ayu alladhina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjid alharama ba'da 'amihim hadha zamu ji bayani dangane da yanda Allah ya tsora yanda mu'minai za su yi aiki wajen raya masallaci da kula da masallaci da kuma inganta shi wajen yin ibada inda ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Zamu ji bayani a cikin wannan sura dangane da hukuncen alwala'u wal bara. Wane ne ya kamata musulmi ya kaunace shi kauna har ta zuci? Wane ne kuma musulmi zai ki shi wato kiyayya irin ta zuci? Karkashin ayoyin ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa abna'akum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Da ayar da take kusa da ita, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لا مجيب بياني دان غني دا yanda musulunci ya tsara yanda za a raba arziki ta yanda ba zai zama waɗansu kaɗan suna ci waɗansu kuma sun zama ƴan kallo ba, yanda za a raba arziki waɗansu ma su samu. Cikin ayar walladina yaknisuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim. Za mu je da musulunci ya tsara yanda ake rarraba arziki ta hanyar zakka, yanda waɗansu ma za su samu. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دكما آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سنبدأ أجيب يعني دنجن بقار الكلام دائر لمسلمين. شكل آية إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. سننكما سورة ذات بياني ميوى نتونون أسيري دا بياني دنجن دا حالي دا كما تبيقو إرن منافقين دا كما فضحاسو دا تونون أسيرنسو. شكل آية إرنسو يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دا آيوين لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لك لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. دا آيوين دا علا يرين أفل ساسنا شيء ومنهم 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 الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤطوا منها إذا هم يسقطون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا تشفنا تتكفون. دوكما إن الله بياني أكم مكومر سجبائي لكما هلنشو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لإن الله تترى سجبائي فإن مكومر سجبائي وتنجاه النماء. الله مدعو في كل سركي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم قادمين فيها. sannan surar kuma za ta yi mana bayani dangane da Islamic Brotherhood, ƴan uwantaka irin ta musulunci, da yanda ya kamata a cikin Islamic community ko Muslim community yanda ya kamata musulmi su rayu tsakaninsu, mazansu da matansu, wajen ƙaunar juna da taimakon juna da tallafa wa juna da kuma gyara wato kurakuran juna da kuma daidaita daidaitun juna. wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سنن سورة ذات من بياني دنجن دا علاقة تكان المسلمي دا وطن دا باب مسلمي با انسونا دون أولي بودا وجم أولا لن إبادة واتو بياني أكان شغن وان دا باب مسلمي با زوا ولن إبادة المسلمي كو شغن مسلمي زوا ولن إبادة وطن دا باب مسلمي با كو كما إن أي متوى زوا مسلمي ولن funeral services din wanda ba musulmi ba ko shi wanda ba musulmi ba yazo na musulmi. cikin ayoyin la taqum fihi abada la masjidun kusita ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma bi. da ayoyin wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. da ayoyin ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastabiru lil mushrikeen. sannan kuma zamu ji bayani akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayin su. laqad kama Allahu ala nabiyyi المهاجرين والانصار دكما والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. sanan daga baya surar zake mana bayani dangane da mutanen da suke da rauni da nakasassu a cikin al'umma, me ya kamata al'umma ta yi musu wajen tallafa musu da kuma yaya Allah ya musu rangwame a cikin al'amura na ibada. laysa 'ala adh-du'afa wala 'ala al-mardha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasatu lillahi wa rasulihi. ayar kuma surar kuma za ta yi mana bayani dangane da hukuncen kauyawa da yadda ya kamata dan birni yayi mu'amala da mutanen kauye al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli sannan kuma surar za ta yi mana bayani dangane da yadda ake ladabtar da musulmi a tsakanin su su musulmi idan wani musulmin ya aikata wani laifi wanda ya kamata a ladabtar da shi irin ladabtarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya umurce shi ayi akan mutanen nan guda uku da Allah yake wa ala salasati alladhina kullifu hatta idha daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum sannan surar a karshe karshe za ta yi mana magana dangane da ilimi da matsayin sa a musulunci da cewa societies din musulmi baya taba tabbata har sai an samu an kafa wato harsashin ilimi da wayar da kan mutane ya zama akwai ilimi da wanzuwar sa inda Allah madaukakin sarki ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun kana karshe kuma surar ta cika wajen yin bayani akan matsayin shugaban mu annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wadannan kadan ne tafakalashe ne daga abinda zamu ji a cikin wannan sura mai albarka Allah ya bamu tsawon fara kuma ya bamu fahimta mu karanta kuma mu fahimci abinda zamu amfana da shi a cikin wannan sura Allah ba ya ce ubangiji ya ce bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen wato sanarwar barranta daga Allah da manzonsa zuwa ga wadanda kuka kulla alƙawari da su daga cikin mushrikai ubangiji ya fara bude surar da cewa bara'atun min Allah wa rasulihi wato bayani akan tawaye da barranta da cewa Allah ba ruwansa da alƙawarin nan dake tsakaninku da mushrikai daga yanzu da haka aka fara sura kamar yadda ake tsara doka ne a ce wannan doka ce da take sanar da abu kaza kamar yadda ake karanta Riot Act Riot Act wani tsari ne wanda kasashen Commonwealth suke amfani da shi saboda a tsarin dokoki irin na kasar Ingila tun a 1714 aka fara in aka samu gungun mutane ko wata kungiya tana so ta tada kayar baya ko ta daga hayaniya ko ta kawo zaune tsaye a cikin al'umma sai gwamnati ta zare mata ido ta nuna cewa abinda suke yi ana ganin su sai a musu wani na ƙarshe akan abinda za ku gani daga baya na aikin doka akan ku ba za ku iya tare shi ba idan kuka ci gaba da abinda kuke yi wannan shi ake ce Riot Act an tabbatar da wannan tun a 1714 aka kuma tabbatar da shi tun a August 1715 a dokokin Ingila kuma dukkan kasashe na Commonwealth wanda suke amfani da common law ciki har da Najeriya a yanzu suna da Riot Act in kuna so ku gane ma'anar Riot Act shine kusa da lokacin da za a yi zaɓe na 2019 din nan ba shugaban ƙasa ya fito yake cewa duk mutumin da ya saci ƙuri'a kun tuna da wannan dokar wannan magana da ya cewa ya bada umarni ga sojoji su harbe duk wanda aka same shi ya saci ƙuri'a wannan shi ake ce Riot Act an fahimta to irin wannan tsarin gashi nan a cikin Alƙur'ani akan duk wanda ya nemi ya kawo zaune tsaye ya nemi ya kawo rashin kwanciyar hankali ya nemi ya kawo wato tozarta alkawarin da ke tsakaninsa da musulmi ko ya hana musulmi sakat akan su yi ibada ko ya nemi abin da zai zubar da jininsu ko mutuncinsu ko dukiyarsu to shine Allah ya ce a gaya musu bara'atun minallahi wa rasulihi Allah da manzonsa sun barranta ilal ladina ahadtum minal mushrikin waɗannan da kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai a sanar musu da wannan wannan shine ma'anan bara'a wannan bara'a din nan wato khabar ne na mubtada'un ba'du takdiruhu hadhihi bara'atun min Allah abinda ake nufi da bara'a kuwa kamar yadda muka ce shine wato rabuwa da abu idza bari'a al-insanu min ash-shay ma'anahu annahu wato azala nafsuhu min dhaka ash-shay sannan kuma wa qata'a ma bainahu wa bainahu min jami'il asbab mutum ya yanke tsakaninsa da wani ko da wani abu na alaka kwata-kwata to sai a ce ya masa bara'a to shine Allah yake da shi da manzonsa sun yi bara'a daga alkawarin nan dake tsakaninku da mushrikai mai Allah yake a gaba
fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah واعلموا لكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.
نعم.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
نعم.
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
الله يبارك لنا ubangiji madaukakin sarki yace fasihu fil ardi arba'ata ashhur don haka ku kafirai mushrikan makka da kuka karya wannan alkawari har Allah yace ya barranta daga alkawarin to yanzu kam ku waka ya a bayan kasa arba'ata ashhur na gurgudun tsawon wata hudu wa alamu annakum ghayru mu'jizillah ku kwanta sanin cewa ku dai ba za ku gagari Allah ba ba za ku kuce masa ba wa anna allaha mukhzil kafirin kuma lalle Allah madaukakin sarki sai ya tozartar da sai ya kunyatar da kafirai kai ka ce Allah madaukakin sarki bayan ya ce ya musu bara'a yanzu kuma yana sanar da su cewa an yanke musu dan adadi na muhla wanda a lokacin za su sha iska kafin lokacin wato karya alkawari yazo a lokacin kuma su sha sara da suka ya ce an warware alkawari saboda alkawari da aka dauka kan za a zauna lafiya su kuma sun kace warware alkawarin suna kashe musulmi suna turo suna hada baki da waɗanda za su zo su sake yakar Annabi sallallahu alaihi wasallam tun shekara ɗaya ma ba a yi ba a cikin shekara 10 don haka shine Allah madaukakin sarki yace bayan warware wannan alkawari yanzu an ba ku dama fasihu fil ardi ay fasihu fil ardi aminina mutma'inina ila muddati arba'ati ashhur ku ci gaba da yawo a bayan kasa kuna cikin zaman lafiya zuwa wata hudu kadai wata hudu yana tsarewa ko kafin wata hudu kar ku dauka za ku iya gudu ba escape wa alamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani ba za ku taba iya tsira daga Allah ba ba za ku iya kukuta ba daga gare shi wa anna allaha mukhzil kafirin ay wa anna allaha mudilluhum wa muhinuhum Allah sai ya wulakanta kafirai kamar yadda suka nemi su wulakanta addini addini baya wulakanta yadda suka nemi su wulakanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su ba sa wulakanta saboda walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin daukaka ta Allah sai da manzon sa da kuma mu'minai amma Allah sai ya kunyata kuma sai ya kaskantar da kafirai sai Allah shi gaba da cewa wa adhanun min Allah wa rasulihi sannan waye kuwa ce wannan shelace sanarwa ce da babban murya daga Allah da manzon Allah ilan nasu zuwa ga mutane gaba ɗayan su yawmal hajjil akbar a ranar aikin hajji babba annallaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu a sanar da mutane cewa Allah da manzon sa sun barranta daga mushrikai fa in tuktum ku mushrikai idan kuka tuba fa huwa khairul lakum an ba ku wannan wata hudu ne domin ku tuba sai zo muku alheri shikenan maganar yaki ta kare kenan wa in tawallaytum amma in kuka juya baya kuka ci gaba da abinda kuke yi na kafirci da cuta fa alamu annakum ghayru mu'jizillah to ku sani cewa ba za ku taba gagaran Allah ba wa bashiril ladina kafaru bi'adabin alim kayi albishir ga kafirai da azaba mai radadi Allah madaukakin sarki yana cewa wa adanu minallahi aywa hada i'lamun minallahi wa rasulihi ila nasi kafa ga wata sanarwa a karanta ta a sanar da mutane gaba ɗaya na duniya cewa da Allah da manzon sa ba ruwan su da mushrikai kuma ba ruwan su da shirka kuma dukkan wanda ya tsaya akan addinin sa na shirka da kafirci kuma yake neman musulunci da musulmi da fada da gaba da keta da kisa da ta'addanci to lallai Allah ya barranta daga gare shi kuma manzon Allah ma ya barranta daga gare shi amma wanda ya tuba yake neman sauki yake neman zaman lafiya yake neman lalama to wannan kan yana da sauki kuma fa huwa khairul lahum wannan zai zama alheri a gare shi a nan duniya da kuma lahira amma in mutum ya zama wato ya zauna a cikin halin sa na shirka da kuma wato halin na ta'addanci to a sanar da su a yawmal hajjil akbar yace ne yawmul hajjil akbar wato ranar haji babba hadisi ya tabbata a cikin jami'ul tirmidhi daga ali ibn abi talib Allah ya kare yadda gare shi yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tarana fi yawmul hajjil akbar sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ni yawmun nahar ita ce ranar babban sallah ita ce ranar 10 ga watan zulhijja ranar da ma'adara da duk waɗanda suke yin haji a ranar ne ake yin mafi yawa daga cikin ayyuka a ranar ake jifa a ranar ake tawafin tawaful ifada a ranar ake sa'i a ranar ake yanka a ranar ake aski kaga shi yasa ya tara ayyukan aikin haji masu yawa kuma rana ce mafi daraja a cikin dukkan ranaku a wurin Allah a cikin shekara inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Qurr ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zama al-ayyam 'inda Allah yawmun nahar ba wata rana da take da girma a wurin Allah sama da ranar sallah wato ranar lai yake to wannan ranar ita ce yawmul hajjil akbar Imam al-Bukhari ma ya rawaito shi mu'allaqan kamar yadda Abu Dawud da Nasa'i su ma suka rawaito kuma isnadi ne ingantacce inji malaman hadisi kamar yadda Albani ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar babban sallah ya je yin jifa jamratul aqaba yana cikin tafiya a tsakanin jamarat nan sai ya tsaya ya juya yace da mutane ayyi yawmin hadha daukan wata rana ce sai suka ce hadha yawmun nahar suka ce yau ranar sallah ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha yawmul hajjil akbar yau ne ranar yawmul hajjil akbar to kaga wannan ya fassara mana me ake nufi da wa adanu minallahi wa rasulihi ila an-nas yawmal hajjil akbar an fahimta ko shine Allah ya ce wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim kai bishara wa waɗanda suka kafirta da azaba mai radadi azaba tun anan duniya bil asri wal qatl ala aidil mu'minin sannan kuma wa bil azabi shadid al alim ala aidil malaikati fil akhirah anan duniya a hannun mu'minai ta hanyar aita kisan su aita kuma yakar su ana mai da su bayi a lahira kuma a hannun mala'iku ta hanyar da za a kama su a jefa su a cikin wutar jahannama shine Allah yake illa alladhina ahadtum minal mushrikeen sai dai kadai waɗanda kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'a sannan sai ba su tauye muku komai ba na daga alkawarin ku walam yuzahiru alaikum ahada kuma ba su taimaki kowa ba akan ku cikin abokan gaban ku fa atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim waɗannan kan ku cika musu alkawarin da kuka yi da su zuwa iyaka ƙarshen lokacin alkawarin inna allaha yuhibbul muttaqin allah yana son masu takawa wannan ayar sai ta zama istisna'un ne mimma sabab wato ana istisna'i ne daga abinda aka ce cewa allah yayi barranta allah ba ruwansa da alkawarin suwa dawa a ba kowa da kowa bane wadancan wadanda suka karya alkawarin nan alladhina naqadu almithaq wal ahd sune allah ya ce a raba alkawari a raba gari da su amma wadanda ba su yi haka ba illa allazina ahadtum banda wadanda kuka yi alkawari da su cikin mushrikai kuma lam yankusukum shay'a sai ba cuce ku da komai ba ba soye muku komai ba wadannan ka Allah ce ai zaman lafiya da su jama'a an fahimce da lissafin Qur'ani yake wanda yaso zaman lafiya kasa daya al'umma daya to wannan sai a zauna da shi lafiya kuma wannan shine abin da Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani amma wanda yake a zauna lafiya yayi yake ku ya kashe ku sai ku zauna kuna zare ido kuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana kace ku ana daddace ku kamar kifi ba za ku yi da wannan ba shine Allah ya ce a warware duk alkawarin da ke tsakanin ku da wadansu na zaman lafiya din su sun nemi su kashe sai nuna galibi musulmi a irin wannan halin yana da dama ne na self defense idan an taba shi to shi ma ya taba ya rama amma shi kada ya tsokana jama'a na fahimta duk tsarin wata kasa da ya dora mutane akan a zauna lafiya kamar yadda tsarin constitution din Najeriya ya nuna al'umma daya za su zauna karkashin constitution daya karkashin kasa daya mai danci daya ko su zauna lafiya da mutunci wannan yayi daidai da abin da wannan sura take karantarwa amma a duk lokacin da wani yanayi yayi violation din wannan dokar ta zauna lafiya da kowa a girmama juna a mutunta juna duk da bambancin addini da bambancin kabila amma mutum sai ga shi yaki wannan kabilar ko yaki dan wannan addini dole sai ya kashe shi musulmi yana da doka alqur'ani wanda take masa kare tsokani kowa to tayi wani shi bai da dokan da aka ce kare tsokani musulmi to sai ya tsokana to a musulunci akwai dokar da tace in an tsokane ka karama jama'a an fahimci wannan wannan shine ma'anar illal ladina ahadtu minal mushriki Allah yace babu bara'a babu barranta babu maganar tawaye tsakanin ku da wadanda kuke da alkawari da su na zaman lafiya kuma ba su tauye alkawarin ba inda sun kiyaye fa atimu ilaihim ahdahum ila muddatin ku ci gaba da cika musu alkawarin da ke tsakanin ku da su innallaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa domin yana daga cikin tsoron Allah in an yi alkawari da kai ka cika ko da ba musulmi bane jama'a an fahimci wannan yana daga cikin takawa da Allah ya ce innallaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa shine masu takawa da tsoron Allah cika alkawari domin Allah ya ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wal ladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un Allah ya ce a cika alkawari don haka in an yi alkawari da kai ka cika ko tsakaninka da musulmi ko tsakaninka da wanda ba musulmi ba amma din mutum ya warware alkawarinsa yanayin zai kashe ka ko musulmi ne ka kashe shi ballantana wanda ba musulmi ba jama'a an fahimta shine Allah ya ce fa idan salaka al-ashhurul hurum baka wannan illa din nan istisna'i ne daga bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikina illa alladhina ahadtum min al-mushrikina jama'a an fahimta yawa ayi bara'a ayi tawaye ma wadancan amma banda wadanda suka nemi a zauna lafiya su kan ba tawaye sai dai a zauna lafiya wannan sura ta nuna asalin cikan adalci irin na musulunci cikan adalci da neman zaman lafiya da musulunci ke so amma wannan sura kuma ta nuna cewa musulunci da musulmi ba ragwaye bane da cewa suna son zaman lafiya ba tsoro yasa suke son zaman lafiya ba suna son zaman lafiya ne saboda zaman lafiya ne kadai ke iya sa a kawo ci gaba zaman lafiya ne kadai ke iya sa a samu wato wanzuwa na zamantakewa da za a samu haɓaka a bangaren tattalin arziki da bangaren ci gaban rayuwa da bangaren ilimi da bangaren tsaro da kowane abu ba zai har addininka ba zai daba tabbata ba sai in akwai zaman lafiya amma wani ne mai wargaza wannan zaman lafiyar to sai ka wargaza shi don kare wargaza ka kuma don wargaza ka wargaza zaman lafiya ne shi yasa Allah ce fa idan salaka al-ashhurul hurum idan dai watanni na alfarma da aka hana yaki a cikin su suka wuce suka shude suka gushe فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بيدن دوكا سامو مشركاي irin wadancan masu tsokanar kudin nan to Allah ce ku yake su wa ait wajadtumuhum duk inda kuka same su wa khuduhum ku kama su ku tsare su wa suruhum kuma ku musu kawanya wa qudulahum kullu marsad kuma ku musu dirkake ku musu dirshan ku yi zaman jiran su a kowace madakata fa in tabu idan suka tuba suka bi Allah suka gyara halinsu wa aqamu ssalah suka musulunta suka tsayi da sallah wa atu zakat suka bada zakat fa khallu sabilahum to ku rabu da su kada ku yake su innallaha ghafurur rahim saboda Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jinkai an fahimta ma'anar ta idan salaka al-ashhurul hurum ay fa idha madat al-ashhurul hurum wa adbarat idan waɗannan watannin suka wuce wanda aka hana yaki a cikin su Allah ya hana yin yaki a cikin watanni masu alfarma waɗanda zamu ji bayanin su a can da Allah ya ce minha arba'atun hurum a can gaba to in suka wuce in halakat wato idan dai suka fita aka samu waɗansu shine ma'anar insila kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ayatan lahumul lailu naslaku minhu an-naha fa idha hum mudlimu kaga ana cikin dare sai a cire rana ana cikin rana sai a cire dare to in dai har waɗannan suka shuɗe yini ya wuce kaga an shiga dare to shi ma waɗannan watannin sun wuce an shiga cikin watannin da ba na alfarma ba to sai ku yake su ku lallasa su ku koya musu hankali to sannan kuma Allah ya ce duk inda yake madakata ku tsaya a wurin saboda karku ba su dama su kawo muku hari irin na shinkuru karku ba su dama su kawo muku hari irin na wato wanda ba ku sani ba shine waqul lahum kullu marsad din ku san madakata ce da makoya sai inda ba za a bar abokin gaba ya zo ya kama ku ya shammace ku ba to ku tsaya a wurin fa in tabu in suka tuba wa aqamu sara duk wanda ana cikin yaki ko ana cikin wani hali ya musulunta ya tuba to wannan magana ta kare ba za a taba shi ba sai ne daga cikin hanyar da take tabbatar da isma ta addini taran mutum shine mutum ya zama ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum duk wanda ya musulunta shikenan jinin sa ya tsira to shine Allah yake duk wanda ya haka yayi sallah ya bada zakka to fa kallu sabilahum sai ku bar su wato fa kallu sabilahum bima na fatruku qitalahum wa da'uhum wa kufu aydiyakum anhum kada ku taba shi kanku yake su inna allaha ghafurur rahim Allah ne gafara ne kuma mai jin kai wannan aya kuma tana nuna mana cewa idan mutum ya ƙi yin sallah ko ya ƙi bada zakka to ana iya yaƙar sa musulmi in ya ƙi yin sallah ana iya wato yanke masa hukunci in ya ƙi sallah ko ya ƙi bada zakka ana iya yanke masa hukuncin da za a je a yaƙe su mutanen gari ko community sai su babu su da sallah sun dakatar da liman sun dakatar da ladan an rusa masallaci in dai musulmi ne ana iya yaƙar su akan haka don Allah ya faɗi sarki ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata wa atu zakata fa kallu sabilahum mafhumin sa shine idan lam yuqimu salata wa yutu zakata fala takallu sabilahum wannan shine abinda ya sawwaka na daga dan lokaci da zamu yi bayani na waɗannan ayoyi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.